Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 14 ga watan Disamba na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa yayi da sakataren janar din kungiyar kasashe masu arzikin mai da ake kira OPEC a takaice. Wato Muhammad Sanusi Barkindo. Muna kuma da rahoton ƙarin bayani akan kasafin kuɗin shekara mai zuwa da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar yau din nan. Kuma akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku an jima kaɗan idan mun buɗe wayoyinmu. Shin ya kuke ganin wannan kasafin kuɗin da aka gabatar? Sai a kira 202-205-2655 don a bayyana ra'ayi. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Masu sauraro barkanmu da warhaka. Kwamishinan fannin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya, Zaid Ra'ad Al-Hussein, ya ce yayi matuƙar tsorata da yadda aka karye yarjejeniyar jinya wuta a Aleppo, wadda ta bayar da damar fitar da fararen hula daga ɓangaren da yaƙi ya rugurguza a birnin na Siriya, wurin da mummunan faɗa ya sake ɓarkewa a yau Laraba. Zaid ya bayyana a rubuce yau Laraba cewa bayan dalilin da ya sa aka karye yarjejeniyar janye wutar, dawo da mummunan fada da kuma hare-haren da dakarun gwamnatin Siriya da magoya bayansu a wuraren da suke makare da fararen hula, lallai na sabawa dokar ƙasa da ƙasa wacce ta kunshi laifuffukan yaƙi. Zaid ya yi kira ga gwamnatin Siriya da ta bada tallafin magunguna ga waɗanda suka raunata a yayin wannan yaƙi, wanda ya ce dokar ƙasa da ƙasa ta tanaji hakan. Sannan ya yi kira akan tsare jerin motocin bus da ke ɗauke da fararen hula da babu hujja.
Donald Trump yana zaman tattaunawa da manya-manyan shugabannin kamfanonin Silicon Valley, taron da zai kasance na gabatarwa da kuma sasantawa, ganin yadda alaƙar shugaban mai jiran gado da mafi yawancin kamfanonin kimiyyar ƙasar ta yi tsami a baya. A katafaren gidansa da ke birnin New York, wanda aka fi sani da Trump Tower, zaɓaɓɓen shugaban ƙasar zai haɗu da manyan shugabannin kamfanonin da suka haɗa da Apple da IBM da Microsoft da kuma Alphabet, hamma da babban kamfanin Google. Trump bai da alaƙa sosai da manyan shugabannin kamfanonin da ke Silicon Valley, waɗanda wasu daga cikinsu ya yi wa Google zana a yayin da yake gudanar da kamfe. Wannan zama zai iya bayyanar da ko alaƙarsu mai tsawo za ta yi ƙarko ko ba za ta yi ba.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A tsahon wata guda da aka kwashe na kai hari a birnin Mosul da ke Iraki, 'yan tsagerin Daesh sun kera dubunnan ɗaruruwan manyan motocin yaƙi, rokoki da mabamai da albarusai a wani ɓangare da suke kera kayayyakinsu, kamar masana'anta a ɓangarorin da suke kira daularsu. Suna kera makamai waɗanda kyawunsu ya kai na dakarun sojin gwamnati, kamar yadda wata ƙungiyar sa ido akan makamai ta rawaito. Yadda 'yan tsagerin na Daesh ke kera makaman ya ta'allaka ne da irin yadda ake tafiyar da harkokin kimiyyar masana'antar nagari da kuma kula ta musamman, ba za a iya saka makaman Daesh a matsayin gama gari ba, cewar kungiyar binciken makamai da ake rikici da su ko kuma CAR a takaice, kungiyar da ke da ofishi a London kuma take samun tallafi daga kungiyar tarayyar Turai karkashin kula da shige da fice na makamai na yau da gobe.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da kwace hukumar zaɓe da jami'an tsaron ƙasar suka yi daga hannun hukumar zaɓen Gambiya da kuma bayar da umarnin su bar ofishin nan take. Jawabin da ya fito daga bakin mai magana da yawun babban sakataren ya ce da sojojin Gambiya kada su ɗauki wani mataki da zai kawo cikas ga miƙa mulki cikin kwanciyar hankali a ƙaramar ƙasar da ke Afirka ta Yamma. Da fari dai shugaban ƙasa Yaya Jame ya yarda da kayan da ya sha daga wajen abokin hamayyarsa Adama Barrow a zaben 1 ga watan Disamba da aka yi, wanda daga baya ya janye. A ranar Talata, 'yan jam'iyyar da ke mulki a Gambiya suka faɗawa babbar kotun ƙasar ba su yarda da sakamakon zaben ba. Na labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau sashen Hausa ya samu bakuncin Sakatare Janar ɗin kungiyar kasashe masu arzikin man fetur da ake kira OPEC a takaice, Muhammad Sanusi Barkindo. Abokin aikin mu Ibrahim Alfa Ahmed ya yi hira ta musamman da shi, inda ya tambaye shi shin wace irin rawa kungiyar ta OPEC ke takawa wajen taimakawa kasashen da ke mambobinta waɗanda ke fuskantar matsalolin tattalin arziki kamar halin da Najeriya ta shiga ciki dalilin faduwar farashin mai. Sai ya ce,
idan ka tuna a taron da muka yi tun a Algiers, Algeria, ƙasar Algeria a watan September 28 ga watan September, mun tsame ƙasashe guda uku a cikin yarjejeniyar da muka shiga. Kasashen nan su ne Islamic Republic of Iran da Nigeria da kuma Libya. Dalilan kuma shi ne waɗannan kasashen kowanne cikin su na fama da waɗansu matsaloli na tattalin arzikin ƙasarsu, wanda bai kamata ba a ce an haɗa su da sauran kasashen wajen gyara wannan kasuwar mai, tunda gyaran dole sai an rage mai da ake haƙawa kuma ake sayarwa. To dama kamar ita Najeriya tana fama da wannan matsalolin a jihohin Niger Delta inda ake haƙan mai. Dalilin wannan matsalolin, Najeriya ta yi losing ganga kusan 700,000 zuwa 900,000 a wata lokacin. Daga production nata na miliyan 2,300 zuwa 400. To ƙasar da ta shiga wannan halin, kaga ba za a mata adalci ba in an ce kuma su zo su haɗa kai da sauran ƙasashen a ƙara rage man da ake haƙa. To shi yasa muka ce, to ita Najeriya da Libya tun faduwar gwamnatin Muammar Gaddafi, dama suna haƙan mai wajen miliyan ganga miliyan 100,000 da 600,000 a kowane rana. To bayan canja wannan gwamnatin da rigingimun da ƙasar ta shiga, ya zamana da ƙyar ma suke samun ganga 300,000 a rana. To ita Iran, an sa mata takunkumi na shekara da shekaru ƙasashen duniya dalilin harkar nuclear. To ba a daɗe ba aka ɗaga wannan takunkumi. Saboda haka kaga su yanzu ƙoƙari suke yi su gyara tattalin arzikin ƙasarsu kuma ta hanyar mai ɗinnan ne. To kaga su ma muka tawar cewa ba za a yi musu adalci ba in an ce su ma su zo su haɗa kai da sauran ƙasashe su rage. To shi yasa aka tsame waɗannan guda uku.
Madalla Ibrahim Alfa Ahmed kenan a lokacin da ya yi hira da Sakatar Janar ɗin kungiyar OPEC Muhammad Sanusi Barkindo. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, yau ne shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2017 na naira tiriliyan 7.2, abinda ya zarta kasafin kuɗin wannan shekarar ta 2016. Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
We continue to face the most challenging economic situation in the history of our nation. Nearly every home and nearly every business in Nigeria is affected one way or the other.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin baɗi ga haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasa. Kasafin kuɗin na naira tiriliyan 7 da biliyan 200,000 da miliyan 98 dai yana zaman kasafin kuɗi mafi girma a tarihin ƙasar, kuma aka yi mata laƙabi da kasafin farfaɗo da tattalin arziki, wanda a ciki shugaban ƙasa ya ce akwai naira biliyan 565 wanda aka karbo a hannun barayin kudaden al'umma sannan kashi 30.7 cikin 100 za a ware shi ne domin manyan ayyuka za a kuma yi amfani da kudade da za a samu ta hanyar man fetur wajen inganta harkar noma shugaba Buhari ya ce ya ware ma fannin shari'a naira biliyan 100 Muhammad Danjuma Goje shine shugaban kwamitin kasafin kudi a majalisar dattawan
ai wannan ya gwada ɗan Najeriya shi mai girman shugaban kasa iya da niyan fidda jama'a cikin wannan halin da suke cikin kakan kai shi yasa yayin niyan kashe wannan makudan kudi trillion 7.2 kuma ina ga wannan kasafin kudi insha Allah inda har majalisa ta amince da shi kuma aka aiwatar da abin da ya fadi Najeriya ya canja saboda haka aiwatar wannan shine babban abu muna fata Allah ya bashi ikon aiwatarwa Allah ya kawo kudi kudi yadda za a tabbatar da cewa ni munufin sa sun mana sun zama sun aiwatar da su yadda yake so kuma da muka hakikance in haka ya faru jama'a marasa aiki da fatara da wahala kici duk Allah da zai kawo kashin su
kasafin kudi a kulliyomin sai an dan ciwo bashi domin a samu aiwatar da shi kamar yadda ya kamata wannan karan ma za a ciwo bashin in haka ne daga ina
yayi magana ya ce wannan budget din za a samu kudi ta bangare uku bangaren farko shine ta hanyar kudi da ake samu na wajen saida mai kasafin mai na biyu wajen haraji da kuma custom na uku kuma za a ciwo bashi cikin Najeriya da wajen Najeriya
wani abu da yafi daukan hankali a kasafin kudin na baki shine naira biliyan 529 da aka warewa ma'aikatar wuta hanyoyi da gidaje a matsayin kaso mafi soka da aka baiwa ma'aikatar ya yake kallon wannan kasan ita ce tambayar da nayi wa sanata Kabiru Ibrahim Gaya shugaban kwamitin kula da hanyoyi a majalisar dattawa ga kuma abin da yake cewa
in ka dauka hanyoyin Najeriya kilomita 200 suna hanyoyin Najeriya kilomita 34 suna na fitar gama to kilomita 1000 ma kasafin kudin ma sai cinye a kan kilomita 1000 amma ga cin kilomita 34 saboda haka dole ne wa'annan ne abin a tsarin mu da mu da majalisa muka da shi ne a dauki hanyoyin da suka fi daga karfarko zuwa karshe misali Kano to Lagos Port Harcourt to Maiduguri can daga Lagos zuwa Ilorin ka zo ta birnin Kebbi ko ta miƙo ta funtuwa ta birnin Gwari ta zo har zuwa Kano ko ta wuce har Katsina to wannan sune misali manyan major hanyoyi da ya kamata a ce yau zaka dauki mota tun daga Lagos ka zo Kano ko tun daga Kano ka tafi Maiduguri ta hanyar Gaya a ga hanyoyin da an gama su to wannan sune tsarin da muke so mu ga cewa manyan hanyoyi an gama su kuma shi kananan hanyoyi
shi ma dan majalisar wakilai Ahmed Babba Kaita ya yaba da wannan kasafin kuɗin inda yake cewa
duk dan Najeriya ko kuma duk ɗan majalisa mafi yawancin mu muna murna da abin da ya faru a zauren majalisa a yau saboda ni dai shigowa ta majalisar nan shekarun da ne ban taba ganin an yi haka na farko shine dalili kuwa shine shi budget din da aka yi da can ana woshi ne da rigingimu saboda sasan zuciya amma yanzu an yi budget wanda ko ina kace cikin bangaren kasar nan ya taba ka na biyu an yi budget wanda shi yake kallon me yayi makoman Najeriya kowa ya san dai da gangamar yanzu take wanda shine abinda Najeriya ta dogara da shi yanzu wannan budget din da aka yi kasayin kudi da aka yi ya sa idanu kan nemo hanyoyi ta maganar noma da ma'adanai ya kasance shine makomar Najeriya inda za ta koma nan ba da dadiya ba
a bayanan da shugaba Buhari yayi wa majalisar ya ce za a farfado da masakun Kaduna, Kano, Anicha, Aba, Newi da Ota. Sannan a batun farfado da kananan masana'antu kuma ya ce za a ware naira biliyan 25. Wani abu da Jamilu Bala Muhammad, mai sharhi a al'amuran yau da kullun ya bayyana ra'ayinsa.
Kananan masana'antu da aka ce an warewa kuɗi naira biliyan 25 kadai, wanda kuma za su wannan kuɗaɗen za su biyo ta cikin bankuna guda biyu ne. Bankin noma da kuma Bank of Industry. Mutane da yawa suna ganin cewa gaskiya wannan kudin yayi kadan. Saboda kudi ne wanda zai je ga masu karamin karfi na kasa da yawa. Magana da ake na samar da aiki. Tunda gwamnati ba za ta samar da aiki gaba ɗaya ba.
Wannan kasafin kudi na baɗi naira trillion 7.2 ya zama ƙarin fiye da kashi 19.5 akan kasafin kudin bana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Madina Dauda. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan kasafin kuɗin shekarar baɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar yau. Sai a kira a bayyana ra'ayi shin ya kuke ganin wannan kasafin kuɗin. Amma kafin nan a shakata da wannan waƙar.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. Duniya kasan matalauta, to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasan ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azanta, to duniya akwai matalauta. To duniya mu bi ta asannu. Amma kutuna cikin ma'azanta, to kutuna akwai matalauta. Kutuna cikin matalauta, to kusani akwai ma'azanta. Talakan cikin ma'azanta, wanda ya yi gida ya yi moto. Ga kuɗi kuma tingin, ina da kanan sawa. Ya gode Allah bayan yin alheri, shi ne talakan cikin ma'azanta. Mai arziki cikin matalauta, riga sabi da damala. Idan gari ya waye, ya ga shi gwan kuma aiki, ya yi aiki sun ya tashi. In ya santaro ko sisi, koko ya samu nera, ya zo ya yi ɗan kyauta, sannan ya ci da iyali, jaraɗi ya gode Allah shi. Mai arzikin matalauta, mai arziki cikin matalauta. Duniya mu bi ta asannu.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To za mu fara da jihar Kaduna.
Sau Madalla, barkanku da aiki. Sunana Murtala, kuma ina kiranku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna jinka.
Wannan kasafin kuɗi da wannan kasafin kuɗi da mai girma shugaban ƙasa ya mika. To lalle muna masa kyakkyawan zato, amma har kullum mukan ba da shawara fa su ɗan majalisa mu fahimci cewa fa in dai aiki bai zamanto ba zai yi yawa arewa ba, to gaskiya dole ne su ƙara bincike su ba mai girma shugaban ƙasa shawara. Duba da yanayin bukatunmu na arewa ya ci mun fi yawa, mun fi matattun hanyoyi da sauransu dai. To da fatan dai za a duba mu da kyau a cikin wannan kasafin kuɗi a tashi lafiya.
To Mallam Murtala daga Kaduna, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kano.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Alhassan Musa Kaka daga ƙaramar hukumar Garko tarayyar Najeriya jikan Sarkin Dango.
To muna jin ka Alhassan Musa Kaka.
To ni abinda ne zan yi ra'ayina kawai sai dai in taya Baba Buhari da addu'a da kuma yadda ya bada shi wajen tsakaninsa da Allah. Muna fata kar a karba ta maimaita kanta a zuwa ita kace na ce an yi cuci ba a yi ba, an yi cuci ba a yi ba, ga shi ana maganar kuɗin da aka kasafi ma na yanzu nan ba a gama kashe shi ba. Tun dai ne masa fatan alkhairi tare da 'yan majalisar Ubangiji Allah ya sa wannan abaya ya yi lafiya ba irin na bara ba.
To Alhassan Musa Kaka, mun gode, bari mu sake komawa jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Madan Dauda sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, menene ra'ayinka yau?
To alhamdulillah mun ji kasafi da shi ne girma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kai wa ƴan majalisu. To amma abin da muke hanzari ba gudu ba muke so mu ba su kan ƴan majalisu shawara. Kamar yadda muka dauki ita jihar Kano, kuma jihar Kano kamar gari ne muna da local government kusan 44. Idan kuma ko ba bangaren kudanci ana da jihar da bata wuce local government guda 6 ba. To kada a ce za a danganta wannan kasafin kuɗi ya kasance abin da za a yi wa jihar Kano, shi za a yi wa Ebonyi ko kuma a yi wa wata bayansa. Da haka mukalan da muke da shugaban kasa ya tabbatar da cewa irin wannan kasafi da aka yi magana a kansu, to a tabbatar da su kansu ɗan arewacin Najeriya, tunda su ne majority sun ɗan amfana da wannan kasafi. To ɗan majalisu kalubale a gare ku. Nagode Alhaji Musa Garu a tashin lafiya. Allah ƙara babu Buhari lafiya. Nagode Alhaji Musa Garu.
To Alhaji Musa Garo, mun gode da ra'ayinka da ka turo mana daga jihar Kaduna. Muna da kuma sauran lokaci, sai a ci gaba da kira a bayyana ra'ayi. Sauraron mu har yanzu dai muna jira a kira a bayyana ra'ayi. Yau muna son mu ji ta bakin ku ne akan kasafin kuɗin shekara mai zuwa da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar gaban ƴan majalisa. Shin ya kuke ganin wannan kasafin? Kun dai ji a cikin rahoton da aka yi cewa za a kashe triliyan 7.2 na kuɗaɗe. Ana sa ran za a kashe waɗannan kuɗaɗen domin a aiwatar da wannan kasafin, kuma sannan za a farfado da masana'antu da kuma abubuwa daban-daban. Mun sami kira daga jihar Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Daga nan da birnin Kebbi, sunana Muhammadu Kalgo. Na ji daɗin kasafin kuɗin da an kai mana. Ubangiji Allah ya sa a yi mana abubuwa masu amfanin mu, masu amfanin kuma ƙasar mu da sauran jama'a baki ɗaya. Nagode.
To mu ma mun gode Malam Muhammadu daga birnin Kebbi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Muna nan muna jira ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu wani kira daga birnin Tarayya. Wane ne akan layi daga birnin Tarayya? Assalamu alaikum, na Abuja ko kana jin mu? To ga dukan alamu dai layin malami daga Abuja ya goce, amma har yanzu muna jiran ku sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu wani kiran daga Yoba. Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna Alhaji Su Alhaji Makinta daga Duniya di Yobe State.
To muna jin ka malam.
Mun ji daɗin kasafin kuɗin da Babu Buhari ya yi. Ubangiji Allah sa a samu damar yin aiki da shi. Ubangiji kuma Allah ya ba da dama da iko, kuma Allah ya sa amfanin mutanen Najeriya gaba ɗaya.
To amin.
Allah kuma ya ba mu. Allah.
Kuma anan za mu dakatar da ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake buɗe wayoyinmu domin ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Har yanzu kasar Afghanistan na ci gaba da samun gagarumin goyon baya daga kasashen duniya. Wannan goyon bayan kuwa ya ƙara ƙarfuwa ne a taron da aka yi game da abin da ya shafi batun yaƙi a cikin watan Juli. A wannan lokacin ne Amurka ita da NATO da sauran ƙawayenta suka amince cewa za su ci gaba da marawa kasar ta Afghanistan baya, ciki ko har da gudunmuwar kuɗi wanda zai kai ta daga yanzu har zuwa shekarar 2020. a cikin watan Oktoba taron da aka yi a Brussels akan kasar ta Afghanistan. Amurka ita da kasashe sama da 70 ne suka yi alkawarin baiwa kasar ta Afghanistan gudunmawar ciyar da ita gaba har zuwa shekarar 2020 din. A cikin farkon wannan watan wakilan kasar Afghanistan din da wasu kasashe har su 13 da ke yanki suka gana a Amritsar a taro karo na 6 na tsakiyar taron kasashen Asiya. Waɗannan kasashen sun samu goyon bayan kungiyoyi har 20 da ma wasu kasashe ciki ko har da Amurka da take magana a wajen taron. Wakiliyar Amurka Afghanistan da Pakistan Laurel Miller ta bayyana cewa duk da yake cewa gudunmuwar kasashen ga kasar ta Afghanistan yana tarin muhimmanci amma abu mafi ala shine taimakon kasashen da suke makwabtaka da ita kasar ta Afghanistan. Tace domin samar da ingantaccen tsaro da dogaro da kai ta fannin tattalin arziki abu ne da ke buƙatar taimakon makwabtanta da kuma sauran kasashen da suke yanki guda da ita. Haka kuma irin ci gaba na tsaro da tattalin arziki da za a samu a kasar ta Afghanistan abu ne da zai taimaka wa daukacin yankin da take. Don haka barazanar da 'yan ta'adda ke yi a yankin babban kalubale ne ga daukacin kasashen da ke yankin, in ji Mila. Sai dai a cikin waɗannan shekaru biyu da kasar ta yi tana ɗaukan ɗawainiyar harkokin tsaronta ba shakka ta taka rawan gani wajen yaƙi da abokan gabanta. Mil ta ce don haka ya zame wa kasar Afghanistan wajibi da ta ci gaba da himmatuwa wajen ganin ta inganta ma'aikatan tsaronta domin ci gaba da tsayuwa a kan kafafunta a harkar tsaro. Haka kuma akwai buƙatar ganin kasar ta ci gaba da jajircewa wajen ganin ta samar da zaman lafiya mai ɗorewa domin wajibi ne a gare ta ta yi tuwo na miyana a kan harkar tsaro. Domin wannan ita ce hanya ta sadidan da zai kawo kasar ƙarshen tashin-tashina kan ta samu kwanciyar hankali mai ma'ana. Amurka har kullum tana goyon bayanta da kuma waɗannan yunƙuri da take yi. Ta ce don haka ne ma suka yaba da yarjejeniyar da aka cimma a Hizb Islam wadda ta yi imanin cewa samun nasara aiwatar da wannan yarjejeniyar zai aike da wani sako na musamman ga 'yan ta'addan kasar, in ji Mila. Haka kuma Mila ta yi na'am da naɗa sabon shugaban hukumar zaɓe da gwamnatin kasar ta Afghanistan ta yi da ya da gurfanar da wasu jami'anta waɗanda aka samu da laifin cin hanci da rashawa. Matsalar tsaro, samun dawwammamen demokuraɗiyya da ci gaban tattalin arziki a ƙasar ta Afghanistan tamkar ɗan juma ne da ɗan jummai. Wannan ya sa Amurka ta dage sai ta ga an samu haɗin kai da kuma tattalin arziki mai tasiri a yankin ƙasashen da Afghanistan ɗin take, wanda wannan hanya ce babba na ci gaban ƙasar da ma ƙasashen da ke yankin gaba ɗayansu. Sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 saura minti 3. Yanzu kuma ga Nazar ya dawo da labarai amma a takaice.
Madalla Maryam, kwamishinan fannin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya ce yayi matuƙar tsorata da yadda aka karya yarjejeniyar janye wuta a Aleppo wadda da ta bayar da damar fitar da fararen hula daga ɓangaren da yaƙi ya ruguza a birnin na Siriya, wurin da mummunan faɗa ya sake ɓarkewa a yau Laraba. Zaid ya bayyana a rubuce yau Laraba cewa bayan dalilan da suka sa aka karya yarjejeniyar janye wutar dawo da mummunan faɗan da kuma hare-haren da dakarun gwamnatin Siriya da magoya bayansu a wuraren da suke makar da fararen hula suka kai, lalle ya saba dokar ƙasa da ƙasa wacce ta kunshi laifuffukan yaƙi. Donald Trump yana zaman tattaunawa da manya-manyan shugabannin kamfanin nukan Silicon Valley, taron da zai kasance na gabatarwa da kuma sasantawa, ganin yadda alaƙar shugaban mai jiran gado da mafi yawan kamfanin nukan kimiyyar ƙasar ta yi tsami a baya. A katafaren gidansa da ke birnin New York, wanda aka fi sani da Trump Tower, zababban shugaban ƙasar zai haɗu da manyan shugabannin kamfanin nukan da suka haɗa da Apple, da IBM, da Microsoft, da kuma Alphabet game da babban kamfanin Google.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe Alhamis in Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Kelvin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.